Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci yau Litinin 8 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka yi muku lale marhabin a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da caji karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, Isra'ila ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza a yau din Litini. Hukumomi a Pakistan sun ce yan sanda akalla 6 suka mutu baya ga wasu sama da 20 da suka ji raunuka a wani harin bom a yau din Litini. Sannan adadin mutanen da suka bace bayan girgizar kasar da ta auku a Japan ya ninku har zuwa 3 a yau din Litini.
Kanin labaran duniya kenan.
Eh to magana kenan dai an shi shugaba Bola mai Tinubu ya dakatar da ita daga aiki. Aka tuna cewa jiya an yi bayani wanda dai na sa hannu cewa gwamnati ta nan tana duba al'amarin da za su yi cike akai.
Ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris kenan yake bada tabbacin dakatar da ministan ma'aikatar jin kai Beta Edu sanadiyar wata badakalar kuɗaɗe da aka tura wani asusu. Muna ɗauke da ƙarin bayani. A jihar Sokoto Najeriya kuwa rahotanni na cewa wasu sarakuna da suka hada da yan majalisar sarkin musulmi a Najeriya na dakon fuskantar hukunci sakamakon wani kwamiti da gwamnatin Sokoto ta kafa musu akan zargin aikata laifuka masu alaka da siyasa.
Ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncinsu ba ko a musguna musu. Domin abinda kowa ya sani ne a Sokoto tarihi ne ke kokarin maimaita kansa.
Muna kuma tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril zai gabatar. A kuma wannan makon shirin ya duba batun badakalar digiri dan Kwatano da Togo da hukumomin Najeriya suka dakatar da amfani da shi. Kazalika ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email na nan tafe, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya. Ga labaran. Isra'ila yau Litini ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza baya ga hare-haren jiragen sama da ta kai kan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Hare-haren sun auku ne a daidai lokacin da jami'an gwamnatin Isra'ila ke shirye-shirye saboda ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai tuni, inda ya gabatar da batun bukatar Isra'ila ta dau matakan ganin hare-haren da take kaiwa Gaza ba sa rutsawa da farar hula tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da tallafi ga Falastina farar hula. Blinken ya kuma nuna damuwa kan yiwuwar fadan ya yadu a yankin. Wannan tashin hankali ne da ke iya wanzuwa cikin sauki tare kuma da tsananta rashin tsaro da kuma jefa mutane cikin wahala a cewar Blinken jiya Lahadi. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan yau Litini sun ce yan sanda akalla 6 suka mutu baya ga wasu sama da 20 da suka ji raunuka bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar daukar kayar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da Afghanistan. Waɗanda abin ya rutsa da su ana jigilar su ne zuwa Bajur, wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga saboda su ba da kariya ga masu ayyukan allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya wanda za a kwashe mako guda ana yi. Shaidun gani da ido sun ce bom ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar. Masu ayyukan ceto na kyautata zaton adadin mace-macen zai ƙaru. Suna masu cewa 'yan sanda da dama daga cikin waɗanda suka ji raunukan an ruga da su ne a asibiti cikin mawacin hali. Harin ya sa hukumomin yankin sun dakatar da ayyukan rigakafin a yankin. Adadin mutanen da suka bace bayan girgizar kasar da ta auku a Japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku har sau 3 zuwa jiya wa koko yau Litini, inda ya kai 323 yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin. Sai dai a halin da ake ciki, ƙara zubowa da dusar ƙanƙara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceton. Mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasar mai ƙarfin 7.5 a ma'auni ta yadda ta katse mutane sama da 2000, baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatila suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jin kai. Wani sabon adadin da gundumar Ishikawa ta wallafa yau Litini ya nuna yawan mutanen da suka bace ya karu daga 31 zuwa 281 a Wajima, daya daga cikin wuraren da abun ya fi shafa, inda girgizar kasar ta kwantar da gomman gidaje kuma wata babbar gobara ta laƙume wata babbar unguwa.
Nan gaba kaɗan Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu duba Najeriya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ministar ma'aikatar jin kai Beta Edo, wacce ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe da yawan su ya hawa naira miliyan 500. Dazunan na tuntuɓi ministan yaɗa labarai Muhammad Idris, wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan mataki da fadar shugaban ƙasar ta ɗauka.
Eh to magana kenan dai, an shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ita daga aiki. Ka tuna cewa jiya an yi bayani wanda nayi na sama hannu cewa gwamnati ta nan tana duba al'amarin ta da ta yi bincike a kai, kuma idan aka ga mutum na da alaman dole zo ya amsa tambaya, to shi shugaban ƙasa ba zai bata lokaci ba wajen yin haka din. To kuma kaga a yau din nan da ya duba ya ga cewa lalle ya kamata a ce a dakatar da ita saboda a samu a yi bincike mai kyau, saboda kada ta bata harkan binciken da za a yi tana office. To shi yasa shugaba sai ya dauki wannan mataki na cewa a dakatar da ita a ci gaba da kuma da yin bincike.
To wasu na ganin gwamnati takan ja kafa wajen dakatar da wasu da ake zargi da aikata wani laifi, har suna tunanin menene yasa ba a daukan mataki da wuri har sai jama'a sun ta magana a kai. Kana ga me yasa ake samun hakan?
To wani bi ka san shi harka na misali na zargi yana da wuyan al'amari, dole ne sai an fara bincike tukunna, an tabbatar da akwai abin da ya kamata a yi bincike a kai, sannan a takatar da mutum. Bai yiwuwa kawai daga an ji magana a social media kawai sai a ce an je an dakatar da mutum, amma da aka duba aka ga cewa akwai buƙatar a yi haka, ai ka gwamnati ta yi haka din. Saboda haka ba wai ana jan kafa ba ne, ana son ne kada a shiga haƙƙin kowa, a tabbatar da lalle akwai amsar da ya kamata a yi, akwai binciken da ya kamata a yi kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki. To abin da yasa gwamnati ta dakata kenan. Jiya kuma ai kaga kamar da na gaya maka a baya, irin bayan da muka bada, gwamnati ta fito ta yi magana kuma ta ce idan dai lalle akwai buƙatar a tafi kowane irin mataki ne za a ɗauka, saboda 'yan Najeriya su san wato muƙaddashin gaskiyan abin da ke ciki. To abin da ya faru kenan.
To yanzu menene mataki na gaba bayan sallamar wato dakatar da ita minista?
Mataki na gaba shine an umarci shugaban ƙasa, ya umarci wato hukumar EFCC ta ci gaba da bincike akan abubuwan da ake zarginta a kai, na farko kenan. Na biyu kuma akwai wani kwamiti da aka kafa a ƙarƙashin shi ministan kuɗi wato Mr. Wale Edu, tare da wasu kuma makarabban gwamnati, saboda su sake duba al'amarin wannan tallafi da agaji da ake bada ta wannan ma'aikata, domin a sake dawowa da wato amincewa da ba a kan wannan ma'aikata. Ka sani ne cewa saboda cece kuce da ake ta yi, mutane suna ta ganin ai wannan ma'aikata kawai wani wuri ne kawai da ake da shi, kawai ana ta fitar da kuɗi ba don a taimaki ko kuma a tallafa ma al'umma ba. To akwai wannan kwamiti da aka kafa wa'anda za a sake duba wannan al'amari a cikakke don a zawo a gaba ba shugaban ƙasa shawara yadda za a ci gaba da gudanar da ayyukan wannan ma'aikata.
Ministan yaɗa labarai a Najeriya Muhammad Idris kenan a tattaunawar da muka yi da shi. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
To Mahmud, masu ayyukan ceto jiya Lahadi sun zakulo wasu masu haƙar ma'adanai 15 waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar Red Wing da ke ƙasar Zimbabwe, bayan da ta rubuta ranar Alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati. Masu haƙar waɗanda suka makale bayan wato saman hanyar ƙarƙashin ƙasa ta mahaƙar ta ruguje a wuri mai tazarar kilomita 270 gabas da Harare, babban birnin ƙasar. An ceto dukkanin mahaƙan da ransu, a cewar mai magana da yawun gwamnati Nick Mangwana. Wato an ɗan jinkirta ayyukan ceton ne saboda rashin kyan wurin girke kayan aiki, a cewar Metallon Gold, mamallakin Red Wing. A ƙarshe, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce ranar Alhamis har-haren da Rasha ta kai ta sama sun hada da jirage marasa matuka da makamai masu linzami sama da 50 waɗanda aka auna yankunan Ukraine da dama da su kuma sun halaka mutane akalla uku. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuka 8 da Rasha ta turo kuma guda 18 daga cikin makamai masu linzami 51 da Rasha ta cillo ne kawai suka isa inda aka auna a har-haren na tsakar dare. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wuraren da aka auna da makamai masu linzamin sun hada da wurare masu muhimmanci da kuma kamfanonin farar hula da ma na soji.
A gaida Ibrahim Kalmas ki garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ko wasu sarakuna da suka hada da ƴan majalisar sarkin musulmi a Najeriya a jihar Sokoto na dakon fuskantar matakin da gwamnatin za ta dauka nan gaba sakamakon wani kwamiti da gwamnatin ta Sokoto ta kafa musu akan zargin aikata laifuka masu alaka da siyasa. Daga Sokoton Muhammad Nasir ya komo da wannan rahoton.
Ba sabon batu bane cewa sarakuna a matsayin su na iyayen al'umma suna bayar da gagarumar gudunmawa wajen daidaita al'amura da kuma ci gaban jama'a da yankunan su. Sai dai wasu lokuta sarakuna kan fada tsaka mai wuya musamman idan aka tume su da tsoma baki ga lamuran siyasa ko kuma wasu lamura abinda wasu lokuta kan kai ga a cire sarki ko a rage masa daraja kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohi na Najeriya. Yanzu haka a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya akwai sarakuna da ke dakon hukuncin da zai biyo bayan gurfanar da su da gwamnatin jihar ta yi gaban wani kwamiti akan tuhumar sun taka rawa ga jam'iyyar adawa ta PDP a lokutan zaɓukan da suka gabata. Na nemi jan ta bakin wasu daga cikin sarakunan amma sun ƙi su yi magana sai dai wata majiya kwakwara kusa daga wasu daga cikin su ta ce lalle an baiwa sarakunan goron gayyata ranar Laraba ta makon jiya aka ce su bayyana gaban kwamiti ranar Alhamis duk a makon jiya kuma daga cikin su akwai ƴan majalisar sarkin musulmi su biyar da kuma uwayen ƙasa masu yawa inda aka karanta musu korafe-korafe da aka ce wasu mutanen su sun yi akan su. Duba da cewa an tuhumi sarakunan ne akan goyon bayan jam'iyyar adawa ta PDP yasa na nemi jan ta bakin jam'iyyar akan wannan batun. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar ta PDP Hassan Sabi Sayan Nawal ya ce a haujin su sarakuna iyayen al'umma ne ba 'yan siyasa ba.
Amma ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncin su ko a musguna musu domin abinda kowa ya sani ne a Sokoto tarihi ne ke kokarin maimaita kansa domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi Tambola ya gada kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai sarakuna da yawa wayanda aka ci mutuncin su waɗansu aka sauke su ga kujerun su waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke. Mu dai a jam'iyyar PDP ba mu tunanin akwai wani sarki wanda yayi jam'iyyar APC ko yayi jam'iyyar PDP sabanin su da suke tunanin haka.
Ki kuwa kakakin gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Sokoto wanda shine kwamishinan yaɗa labarai Sambo Bello Dan Chadi ya ce gwamnatin su mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa.
Kwamitin gwamnati na aiki ba kwamitin jam'iyya ba shi ma a shida memba ne kawai na main kwamiti wannan sub committee ne kuma daga cikin 'yan kwamitin ma akwai har sarakuna akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma ma tsohon ma'aikata don haka cewa kamar ana cin zarafin wanda ba tsaraki ko sarakuna wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne.
To amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a yi bibiye su da manufar da ake son a cimma a kansu.
To ina ganin wannan duk zargi ne kawai a dan jira kwamiti shiga ma aiki ne kuma kwamiti ina tsammanin babu shakka zai adalci.
To amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma suke musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi me zaka ce akan wannan.
To yanzu dai a jira har kwamiti shiga ma aiki ne.
Na tuntuɓi jami'an hulɗa da jama'a na fadar sarkin musulmi akan wannan batun sai dai ya ce ba su da masaniya akan sa. Don kafin wannan lokacin dai jama'a ke ganin cewa akwai tsamin dangantaka tsakanin gwamnati mai mulki yanzu a jihar Sokoto da fadar sarkin musulmi abinda wataƙila baya rasa nasaba da kalaman da mataimakin shugaban Najeriya sanata Kashim Shettima ya yi a wani lokaci da ya kai ziyara a Sokoto.
Kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator Aliyu Magatakarda wa mako. ya girmama sarki, ya mutunta sarki. Don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region.
Yanzu dai sarakunan da sauran jama'a sun zura idanu ganin sakamakon da committee zai bayar da kuma matakin da gwamnati za ta dauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Nigeria.
A gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nigeria, kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga baban gida Jibril da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. Shiri na farko a shekara ta 2024. Sanin kowa ne dai tabarbarewan ilimi na daya daga cikin matsalolin da ke fuskantar gwamnatin Najeriya da ma 'yan Najeriya baki daya, kama daga ilimin primary zuwa secondary da uwa uba ilimin jami'a. Al'amarin da ma a wani lokaci kan haifar da yajin aiki ta bangaren malaman jami'a da na sakandare. Kuma a koyaushe gwamnati na bayyana kokarin da take na gano bakin zaren warware irin wannan matsala na tabarbaran ilimi a Najeriya. Akan haka ne muka tattauna da Malam Tijjani Muqaddas, wani dan Najeriya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama, tare kuma da samar da ilimi ga ƙananan yara, wanda ya zaka ke wani course a ƙasar Amurka da gwamnatin Amurkan ta dauki nauyinsa. Kuwa kwanakin baya ma dai malamin ya yi kira ga gwamnatin Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da ta hanzarta soke wasu hukumomi na gwamnati da ke karkashin ma'aikatar ilimi a kasar. To za mu ji dalilinsa na ba da wannan shawara. To da farko dai Malam Tijjani Muqaddas ya gabatar da kansa ne kafin kuma daga bisani ya bayyana mana dalilinsa da ba da shawara soke wasu hukumomi na gwamnatin Najeriya.
Sunana Tijjani Muqaddas ne, mutumin Hadeja ne a jihar Jigawa, kuma ni ne shugaban wata kungiya mai zaman kanta, wato Transit School Initiative, wato makarantar shaka tafi da take da headquarter a nan Abuja. Ni dan gwagwarmaya ne na ƙasa da ƙasa, kuma mai rajin kare haƙƙin yara wajen sun sami ingantaccen ilimi. Yanzu ina nan ƙasar Amurka ne, ina halattar wani shiri na ƙasa da ƙasa wanda ita gwamnatin Amurkan take ɗaukar nauyi a duk shekara, wato Humphrey Fellowship Program. A cikin wannan shiri ina nan wata jami'a, ina koyan wasu dabaru da hikimomi yadda za a inganta ilimi na bai ɗaya da ilimi na yara 'yan mata da ilimi na gajiyayyu, har ma da ilimi na makiyaya. Yadda ake samar da ilimi, musamman ilimin nan na matakin farko a nan Amurka, idan ka kwatanta shi da na Najeriya akwai bambanci. Na farko a nan ilimin matakin farkon nan kyauta ne, kuma dole ne ga kowane yaro. Da haka ita wannan makarantar da hukumomi su ne suke da haƙƙin su samar da ilimin nan kyauta ga yaro, su bashi uniform, su bashi littattafai, su bashi abinci ma kullun idan ya zo makaranta, abincin rana za a bashi a wannan makarantar. Sannan makarantar nan ce take da alhakin ta ɗauko yaron daga gidansu a mota sannan ta kawo shi a makaranta. So kaga akwai bambanci ga Najeriya wanda aka ce shi ilimin nan na matakin farko dole ne kuma kyauta ne. To amma idan ka ba a zahiri za ka ga ba dole bane kuma ba kyautar bane. Shi yasa muke da yara masu yawa sama da miliyan 10 wanda ba sa zuwa makaranta. Me yasa ba sa zuwa? Yawanci daga cikin bincike ya nuna yawanci na yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya talauci ne na iyayensu. Watakila iyayen ba za su iya biya masu kuɗin makaranta ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu uniform ba, watakila iyayen ba za su iya saya masu kayan rubutu da karatu ba. To wannan shi ne yasa kake nan da bambanci. A nan Amurka ilimi kyauta ne, domin makaranta da gwamnati su suke baka komai da komai. A nan kuma Najeriya akwai bambanci. Uba, iyaye su ne za su samar wa ɗalibi komai da komai na zuwa makaranta. Wannan shi ne babban bambanci tsakanin ilimi na matakin farko a nan Amurka. Kwanakin baya na bawa gwamnati mai cin gashi shawarwari har guda biyu wanda aka wallafa a wasu jaridu na Najeriya. Shawara na farko da na bayar nace shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya soke wannan hukuma da take samar da ilimi na bai daya wato Universal Basic Authority tace a soke ta domin ba ta da amfani. Dalili na shine ita wannan hukuma an yi ta ne saboda wani dalili. Dalili na farko da aka yi ta dan shi shine ta samar da ilimi dole kuma kyauta ga dukkanin yaran Najeriya. To tambaya anan shine shin ta samar da ilimin nan kyauta kuma dole ga dukkanin yan Najeriya? Ansa shine a'a. Shi yasa a Najeriya muke da miliyoyin yara da ba sa zuwa makaranta, wanda kuma hakan babbar matsala ce ga tattalin arzikin mu, babbar matsala ce ga tsaron mu na Najeriya. To a dalilin haka sai in bada wannan shawara nake cewa abinda ya kamata a yi, muna da hukumomi na kananan hukumomi na ilimi wato Local Education Authority, yali nace a ba wannan Local Education Authority gashin kansu, domin su ne suke kusa da al'umma, su ne suke kusa da malaman makaranta, su ne suke kusa da makaranta, su ne kuma suke kusa da ɗalibai. Da haka su suka fi sanin matsalar wannan hukuma, wannan al'ummar tasu. Da haka su suke daidai da tsara abin da ya kamata a yi a wannan ƙaramar hukumar tasu. Ba wata hukuma da take Abuja ba ita ce za ta tsara masu abin da za a yi. Mu mun sani shekaru da yawa gwamnatin Najeriya ta yi ta kashe kuɗi ta ɓangaren samar da ilimin nan na kyauta, amma abin ya gaza. Hukumomi masu zaman kansu na duniya kamar UNICEF, kamar UNESCO, kamar bankin duniya sun yi ta bawa wannan hukuma kuɗi domin su samar da ilimin nan kyauta dole, amma shekara da shekaru sun gaza. Da haka me yasa za mu tabbata da yin abu ɗaya? Me yasa ba za mu canja yadda muke gudanar da tsarinmu ba? Da haka ƙasashe da yawa a duniya ba su da wannan tsari. Da haka shi ne na bawa gwamnatin Najeriya na ce yaran nan ƴaƴanmu ne ya kamata mu ba su ilimi na zamani, amma ta hanyar da ya kamata. Wannan local education da muke da su, su ne ya kamata su samar da ilimin nan kyauta kuma dole. Su ya kamata gwamnati ta ba wa kuɗi, su ya kamata manyan hukumomi na duniya su ba su kuɗi. In ku aka ba su kuɗi sosai, insha Allah za su samar da abin da ya kamata. Wannan shawara da na ba wa gwamnatin Najeriya.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin bakon namu da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin, Julie Lagos Gresham. Naku Babangiji Prince cewa huta lafiya sai wani makon.
Shan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rai.
A gaida Babangida, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawo Girgir, yace salam VOA Hausa. Binciken bankado masu aikata laifin cin hanci da rashawa da gwamnatin Najeriya ta kaddamar, wannan al'amari yayi kyau matuka, domin kuwa cin hanci da rashawa ita ce babbar cutar da ta hana kasar mu kaiwa inda ya kamata ta kai. Sako na gaba kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Fata na gari Lamiri, Allah ya sa alwashin inganta wutar lantarki da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yayi kulliya ta biya kuɗin sabulu, domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Sako daga Aminu Mai Dagarku. Wannan sakon kuma an haɗin biwa ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da Usaini dan gwata Karsuwa a tare da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya ce, idan dawo da shirin ciyar da ɗalibai abinci a makarantun bokun Najeriya ya tabbata kamar yadda shugaba Tinubu ya faɗa, da ko talakawan Najeriya sun yi murna da farin ciki matuƙa, domin yin hakan zai ƙara ma 'ya'yan talakawa ƙwarin gwiwar zuwa makaranta. Amma ya kamata baba Tinubu ya sa ido sosai don gudun kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana, domin wallahi babban matsalar Najeriya ko da ja ya faɗo jaja yake ɗaukewa. Sakon Buba Mai Goro Gashuwa kuma ya ce, zargin da ake wa ministan jinkai Beta Edu idan da gaske ne, ya kamata a hukunta ta kuma a shirye ta daga kan mukaminta. Duk wanda aka baiwa amana a Najeriya shi sai ya nemi ya azurta kanshi. To menene amfanin demokradiyyar ma? Suna so su talautar da kasar. Duk halin da 'yan Najeriya suka shiga laifin shugabanni ne, idan har za a tafi da irin wannan ai gwandama mulkin soja. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce, Najeriya ƙasar mu ta gado, ƙasa mai ɗumbin arziki, ƙasa mai tarin yawan jama'a, sai dai kuma a yayin da motar mulkin ƙasar ta mu ke tsula gudu, talakawan da ke ciki na kuka, shi kuma shugabanni da ke jan motar na dariya. Allah ya kyauta. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Mu kuwa zamu karanto gurgurdo abin da ya sawaka.
To mana la yanzu kuma ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na duka.
Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa.
Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayen mu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba.
Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa, dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa.
Tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari. Saboda me? Anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso.
Kai a matsayinka na babba, idan ka ga abin da zai lalace, in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika sa mana ido. Zamantakewa tsakanin ma'aurata,
hakkin aure ya kan namiji yake. Na farko shine mai aurewa, na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai. To amma a kasar Hausa abaibai ake tafiya da abu.
Da kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara.
Ina so ne a bi min haƙƙin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su. A bi min haƙƙinsu kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a. Allah ya bayyana gaskiya. Ya Allah ka bayyana gaskiya.
Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Wadi ko kan wadi wadi haba. In yi shuru ko in yi magana
ba ta su baka mutane. Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, Isra'ila yau Litini ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare kan mayakan Hamas a yankin tsakiya da kuma kudancin Gaza, baya ga hare-haren jiragen sama da ta kai kan kungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Hare-haren sun auku ne a daidai lokacin da jami'an gwamnatin Isra'ila ke shirye-shirye saboda ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai tuni, inda ya gabatar da batun bukatar Isra'ila ta dau matakan ganin hare-haren da take kaiwa Gaza ba su rutsawa da farar hula, tare kuma da sauƙaƙa ayyukan samar da tallafin jinƙai ga Falasɗinawa farar hula. Hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan yau Litini sun ce 'yan sanda akalla 6 suka mutu, baya ga wasu sama da 20 da suka ji raunuka bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar daukar kayan da suke ciki a wani yankin Lungu da ke iyaka da Afghanistan. Adadin mutanen da suka bace bayan girgizar kasar da ta auku a Japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau dinnan Litini, inda ya kai 323, yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin. Sai dai a halin da ake ciki, ƙara zubowa da dusar ƙanƙara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceton mako guda bayan aukuwar girgizar kasar mai karfin 7.5 a ma'auni, ta yadda ta katse mutane sama da 2,000, baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatilas suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jinƙai. Masu ayyukan ceto jiya Lahadi sun zakulo masu haƙar ma'adinai 15 waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar Red Wing da ke ƙasar Zimbabwe bayan da ta rubuta ranar Alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati. Masu haƙar ma'adanan sun makale ne bayan da saman hanyar ƙarƙashin ƙasar ya rubuce.
Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 8 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook da X, wato Twitter, sai Instagram da ma YouTube, domin samun labarai da dumu-dumunsu. Yanzu kan amana da Ibrahim Kalmasi Garba da ya ci ani gabatar da shirin sai Julie Ladies Gresham da ta hada shirin baki ɗansa da kuma engineer mu Bill ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mamaka da ku nisa ga shirin yau da gobe.